Masu saurare sashin Hausa na muryar Amurka kuka lalubo kai tsaye daga nan Washington a gundumar Columbia kan mitoci 25 21 da kuma 16. Abin ne mai dake Jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar Radio Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio da za a iya sauraron mu a Jamhuriyar ta Najeriya sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Noma da Dalal FM da kuma Niyar dake birnin Kwani. Sannan a duk lokacin da aka samu dama za a iya sauraron shirye-shiryenmu na kowane lokaci a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masauraro barkamu da wannan lokaci yau Alhamis 29 ga watan Yuni shekarar 2017. Muhammadu Lalo ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na wannan yammaci. Yanzu karfe 11 na safe ne a nan Washington DC kuma ma'aunin yanayi na degree Celsius na cewa maki ya kai 78 ga kanin labaran duniya.
To kasar Amurka na shirin aiwatar da sabbin dokoki akan masu neman takardar visa ta shigowa kasar daga kasashe 6 waɗanda galibin su na musulmai ne. Kasar Sudan ta kudu ta janye jakadunta daga wasu kasashen duniya guda 7, amma kasar ta ce wannan matakin baya da nasaba da matsalar tattalin arzikin da take fuskanta. A Libya kuma wasu 'yan bandaga sun budewa wata tawagar majalisar ɗinkin duniya wuta jiya Laraba, sun kuma kama wakilan majalisar su 7.
A Najeriya kuwa al'ummar kasar ne ke ci gaba da jisa alamar tambaya kan karin hare-hare da ake samu musamman a jihar Borno. Hukumomin Najeriya su ma suna ci gaba da karin haske kan dalilan da suka sa ake ganin hakan.
To muna ayyuka a ƙarƙashin kasa ne, amma in ka tuna ba daɗe ba muka canza su masu mukaman komandoji na wurin ko? To kaga zai ɗan ɗauki lokaci su ma su ɗan zauna su fahimci abubuwan da yake faruwa a wajen.
A Jamhuriyar Nijar kuwa wata ƙungiya ta buɗe wa 'yan gudun hijirar Najeriya da ke samun mafaka a yankin Difa a makarantar ilimin zamani.
So who can tell me the types of mechanical energy before we proceed?
Yeah, kinetic energy
and potential energy.
Baya ga haka Juma Ali na tafi da shirinta na Basai Bango ya tsage, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kasar Amurka na shirin aiwatar da sabbin dokoki akan masu neman takardar visa ta shigowa kasar daga kasashe 6 waɗanda galibin su na musulmai ne. Dokar ta ce sai sun nuna da ko kuma sai suna da wani dan uwa na kuddukud ko wata sana'a Amurka kafin su samu cancantar shigowa kasar. Wata kafar talabijin ta ma'aikatar harkokin wajen Amurka da kamfanin dillancin labaran Associated Press na Reuters suka gani a daren jiya Laraba, amma ba a sanar da sauran jama'a ba. Ta zayyana yadda jami'an ofisoshin jakadanci za su duba takardun visar mutane daga kasashen Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria da Yemen. Cikin mutanen da za su kasance 'yan uwan mutum na kusa sun hada da iyaye, miji ko mata, ɗa ƙarami, ɗa ko ɗiya da suka mallaki hankalinsu, da siriki ko siraka, ko kuma ƙani ko ƙanwa ko yayyen da suke zama Amurka. Sannan kuma duk sana'a da za a amince da ita dole ne tana da takardar shaidar hukuma, kuma ba wai an yi ta bane don kaucewa dokar hana shiga kasar. Rahoton ya kuma ce babu kama hotel a cikin sharadin.
Kasar Sudan ta kudu ta janye jakadunta daga wasu kasashen duniya guda 7, amma kasar ta ce wannan matakin ba shi da nasaba da matsalar tattalin arzikin da take fuskanta. Tawarbarewar tattalin arzikin wanda ya samo asali daga yankin yakin basasar da aka kwashe shekaru 3 ana yi ya jefa kasar cikin matsalar karancin kuɗi, abin da yasa yawancin jakadun kasar da ke kasashen duniya suka share kamar watanni 6 ba sa samun albashinsu. Wata wasiƙa da aka rubuta ranar 14 ga watan nan na Yuni wanda ministan harkokin wajen kasar Dan Allo ya rattabawa hannu ta ba jakadun Burtaniya da Sudan da Uganda da kuma wakilinta a Jamus da India da Eritrea da kuma Masar wa'adin kwanaki 60 su koma Juba. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen kasar Michael Arik ya tabbatar da gaskiyar cewa gwamnatin Sudan ta kudu ta janye wasu jakadunta, amma ya musanta cewa matakin na da nasaba da matsalar tattalin arziki.
Wasu 'yan bandiga sun budewa wata tawagar majalisar ɗinkin duniya a Libya wuta jiya Laraba, sun kuma kama wakilan majalisar su 7. Wani mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya ya ce tawagar na tafiya ne tsakanin birnin Tripoli da garin Surman a yammacin Libya. Yayin da 'yan bandigar suka fara harbin su, sun lalata ɗaya daga cikin motocin tawagar, amma jami'ai 7 da suka kama na ɗan lokaci sun sake su ba tare da sun yi musu wani lahani ba. Majalisar Dinkin Duniya ta gode wa jami'an gwamnatin Libya da hukumomin yankin don kokarin da suka yi na tabbatar da cewa sun kare jami'an. Majalisar ta kuma ce jami'an ta dake Libya za su ci gaba da goyen bayan zaman lafiya da tsaro a kasar.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan sandar kasar Australia na tuhumar wani babban jigon Father Pope Roma dake Vatican da laifukan yin lalata. Hukumomi dai basu ba da wani karin bayani akan zargin da ake wa Cardinal George Pell ba, baya ga cewa an samu korafe-korafe da yawa masu alaka da zargin. An jira an umarci Cardinal Pell, wanda ya taba zama babban mai ba Pope Roma Francis shawara akan harkokin kuɗi, ya bayyana gaban wata kotu a birnin Melbourne a ranar 18 ga watan Yuli. A wani taron manema labarai da aka yi a fadar Vatican, Pell ya faɗi cewa bai aikata laifukan da ake tuhumarsa da su ba, kuma an dade ana kokarin azumin mai da mutunci. Mai magana da yawan fadar Vatican Greg Burke ya ce Pope Roma Francis ya ba Cardinal din wato hutu. Cardinal Pell dai shine kusar Katolika a fadar Pope Roma mafi babban mukami da aka taba zarga da irin wannan laifi mai alaka da lalata a tarihin fadar.
Shugaban kasar China Xi Jinping ya fara ziyarar kwanaki uku a birnin Hong Kong yau Alhamis don bikin cika shekaru 20 tun bayan da kasar Birtaniya da ta mulki kasar China ta maida kasar a hannun hukumomin kasar ta China. Haka kuma a lokacin wannan ziyarar Mr. Xi zai halarci bikin rantsar da Carrie Lam, wadda ita ce mace ta farko da za a rantsar a matsayin shugabar kasa a Hong Kong ranar Asabar. An tsaurara matakan tsaro a fadin birnin, kuma 'yan sanda sun kama wasu masu zanga-zangar nuna goyon bayan demokradiyya gabanin isar Mr. Xi. Ana sa ran ganin tararrukan zanga-zanga ciki har da jerin gwanan da aka saba yi duk shekara ranar Asabar, wanda a baya yake janyo gangamin dimbin jama'a.
Kasar Iraq ita ce dakaranta sun sake kwace babban masallacin ne mai tarihi na birnin Mosul, inda shekaru uku da suka wuce shugaban 'yan kungiyar ISIS ya sanar da kafa daular su. A makon jiya ne mayakan sa kai suka tada bombomai a katafaren masallacin na An-Nuri, wanda aka gina shekaru 850 da suka wuce, da su mesa mai tsawon mita 45, abin da ya kara dagula lamura a birnin Mosul cikin watanni 8 din da aka kwashe ana fafatawa. Dakarun Iraki da taimakon hare-haren sojojin jiragen sama da dakarun kasa na magamayyar kasashen da Amurka ke jagoranta na kokarin fatattakar sauran mayakan IS daga yammacin da daddan birnin na Mosul, don su kammala kokarin su na sake samun cikakken iko akan birnin da mayakan suka mamaye tun a tsakiyar shekarar 2014. Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi ya faɗi cewa a hukumance kai hari kan masallacin na nuna cewa an samu galaba akan 'yan kungiyar ta IS. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya mutane da dama na korafin cewa matakan da hukumomin Najeriya ke dauka wajen dakile har-haren Boko Haram na raguwa. Lamarin da yasa wasu ke ganin shine dalilin da yasa ake samun yawaitar har-hare a 'yan kwanakin nan. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa da ke Abuja ya zanta da ministan tsaron Najeriya Janar Masud Dan Ali kan wannan batu, inda ya fara da tambayar shi ko da gaske ne sojojin Najeriya sun sassauta kai har-hare akan 'yan Boko Haram tun bayan da aka tarwatsa 'ya'yan kungiyar a dajin Sambisa.
Ka san harkar Najeriya tana da al'amuran da lokacin da aka yi wannan abubuwa da yawa sun faru bayan waɗannan lokuta. 'Yan Najeriya suka yi ta aka ce an yi surutu da yawa, an ce an karasa da 'yan Boko Haram minene kuma ba gama ba, ga sunan suna kawo ta. So mun ɗauki shawarar cewa a lokacin a daina surutai da yawa a kan jarida kuma gidajen rediyo. Amma in ka duba su mutanen nan fa da kake gani da an ba su kafa kaɗan da farfaganda ne da surutai ne, ka tuna ha bidiyo suka yi bayan lokacin ko ba haka ba ne? So wani bi abubuwan sai dole ana haɗawa da farfaganda. So muna ayoka a ƙarƙashin ƙasa ne, amma in ka tuna ba daɗe ba muka canza su masu mukaman komandoji na wurin ko? So kaga zai dan ɗauki lokaci su ma su dan zauna su fahimci abubuwan da yake faruwa a wajen kanin su ma su fara bada bayanai. Ba wai ba aiki ba ne, ana da alaƙa. Amma su 'yan ta'addan nan in ka tuna ko a ƙasashen waje suna amfani da lokuta irin na hutar ciki da ko kuma lokacin Ramadan daga lokacin azumi ko a Pakistan kudannan ba da dadewa ba da Ingila da Inani duka da su yin kai farmaki lokacin da suke nema rahotuka lokacin suke amfani su kara kaimin abubuwan da suke yi so yana cikin abubuwan da kake gani kwanan nan kannan kaman sun kara kaimi suna dan fashe-fashen bom a nan da can da koyda awai ba aiki bane amma kai
amma kaga kamar ɗan kunan bakin wake da suke amfani da su sun kara zafafa ayyukansu na ta'addanci kuma suna ci gaba da kai farmaki a manyan garuruwan yankin arewa maso gabacin Najeriya wannan bai nuna cewa lalle ba wai propaganda bace kai a zahiri ma har suna nuna hoton video din abubuwan da suke na tada zaune tsaye a waɗansu sassa da suka kai hare-hare
ka tuna na ce ma mun canza komandoji kwanan nan so kuma abubuwan kamar su ba suna sanne da waɗansu abubuwa ta yankin ana suna samun rahoto cewa ga abubuwa ke gudana saboda muna canza kuma su ba sojojin da suke a wajen ana kokarin a hito da wasu a kai waɗansu amma ba wai mun daina aiki ba ne ana kai kuma na tabbatar ma su sojojin Najeriya sun san da cewa irin waɗannan abubuwan suna faruwa har dai lokacin da yake irin na hutu haka kamar na Ramadan da kuma sallah so suna dube suna nan suna kokarin cewa kare wurare inda suka kama a da ba wai mun rasa su ba amma kamar irin da nake gaya ma cewa irin na ambushi irin za a zo ko da fito wani gari a je wani gari su tsaya kan hanya su yi ma mutane kwanta-kwanta akwai su yi waɗannan suna faruwa.
Tunanin mutum kamanninsa ribar rayuwar zaman
Jidara masu ɗan alkenan ministan tsaron Najeriya. To bari mu leƙa jamhuriyar Nijar kuma kan wani batu da ke da alaƙa da wannan hirar. Inda wata ƙungiya da ake kira Kofi tare da haɗin gwiwar hukumar da ke kula da ‘yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta buɗe wata makaranta domin ilmantar da ‘yan gudun hijirar Najeriya da ke samun mafaka a yankin Difa. Daga da magaram ga rahoton da wakilin muryar Amurka Tamar Abari ta aiko mana.
So who can tell me the types of mechanical energy before we proceed?
Kinetic energy.
Abdul Hadi Abubakar shine jagoran makarantar ‘yan gudun hijirar ta Difa.
Wannan makarantar ana kiranta abin nan UNHCR Nigerian Refugees Educational Center. Ta fara ne tun shekarar 2014 ta hanyar wata mata da ake ce mata Madam Asaba wadda ake zo da ita daga Kenya ta hanyar abin nan UNHCR wanda su ne suka fara implementing na makarantar daga nan kuma sai suka bada contract kamar suka zama hada hannun gwiwa da Kofi suka ci gaba da gudanar da ayyukan makarantar amma suna hanyanta ko kuma masu daukar nauyinta su ne UNHCR. Abubuwan da sun hada da ‘yan kayan karatu da wurin da aka zauna na makaranta wanda muhalli ne wanda yake mai kyau.
Darussan da ake ba yaran ba shi da bambanci da na da sai dai a cewar Abdulhadi suna da karancin malamai.
Darussa duka ɗaya ne ake ba su sai dai akwai karancin malamai wanda ya hada da kin ga akwai bukatun malaman su dan kasance masu dan yawa saboda darussan da ake dokan su. Yanzu anan kaman ana dai dan agaza mai mutane ne sakamakon kar su zauna zaman banza wanda abinda ya koro mu daga can shine ake so a gyara shi. Kenan idan ya zama na kuma an bar mutane a watsa anan babu tallafi na koyar da su kuma su san yanayin amfanin karatun kenan za a koma da yar gidan jiyan ne to a cikin su dai kawai malamai suna dan maleji ne saboda muna da malamai guda 7 ne a cikin makarantar
ko yaya dangantakar su take da hukumar ilimi ta jihar Difa
hukumar ilimi gaskiya suna ba mu iya kokarin su sai dai har yanzu akwai karantin tallafi ko goyen baya da zance suna kokari dan wakilan su suna zuwa suna dan duba mu suna ganin yanda muke yi ma yaran karatu kurakuran da muke da su suna rage mana to amma kuma har yanzu muna ganin wani rashin tallafawa kuma daga gare su domin zamu ga ana hada formation workshop kenan mu kuma ba a gayyata mu
sai dai Abdulhadi Abubakar yayi korafi game da hukumomin su na Najeriya
babu wani abu da ya taba shigowa a cikin wannan harkan karatun ya kamata su kula da mutanen su da suke cikin wayannan garuruwan koda ba a bada tallafin abinci ba wannan yanzu wayanda sun ma manta da tallafin abinci ne suna kokarin nema da kawunan su
kuma daliban sun nuna jin dadin su kamar haka
Habiba Abdulkarim gaskiya ina jin dadi sosai saboda ana kula da mu ana ba mu karatu mai kyau
Hashimu Muhammad mun ji dadi da aka kawo mu da muka fara wannan makaranta saboda lokacin da muka zo kwata-kwata ma akwai wanda suka je wani waje amma ba su samu irin wannan tallafin da aka mana.
Tamara Abari, murya Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Wani labari da muke samu yanzu na cewa an kai wani hari a sansanin yan gudun hijira da ke jamhuriyar Niger a garin Kabilewa. Sai a biyo mu a cikin shirye-shiryen mu na gaba domin jin ƙarin bayani. Ta kwanan nan ana ta samun ƙarin kiraye-kirayen cewa a sauyawa Najeriya kwasali, wato abin da ake kira structuring a Turance. Idan laka mu shirin mu na dare, za ku ji abin da ake nufi da sauyawa ƙasa kwasali wanda yake da fannoni daban-daban. Kuma kan wannan maudu'i muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku a shirin mu na dare. Amma kafin nan ga Jummai Ali da shirin mu na gaba.
Masu sauraron sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau idan Allah ya yarda, Hajiya Maryam Uwais mai baiwa shugaban Najeriya shawara da kuma lura da shirin tallafawa talakawa samun bashin kuɗin jari da ɗaukan ɗalibai aiki da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta bullo da shi da ake cewa N Power da Turanci, za ta yi da ba da amsa ga dukkan tambayoyin da aka yi mata. Sa'annan kuma Mejo Hamza Al-Mustafa, tsohon mai tsaron lafiyar tsohon shugaban Najeriya, zai shigo wannan zaure ya amsa tambayoyi akan masu neman a kafa ƙasar Biafra da kuma waɗanda suke son a kori 'yan ƙabilar Ibo daga arewacin Najeriya. To idan kuna biye da mu, Malam Nuhu na tambaya a makon jiya ya yi tambaya ne akan ko akwai tanadin da aka yi wa ƙananan manoma domin ya ce suna yawan yin hasara. Ko akwai kamfanonin da za su sarrafa abubuwan da suke nomawa kamar su tumatur da tattasai da kuma albasa, to amma Hajiya Maryam ba ta samu damar bashi ansa ba a saboda ƙurewar lokaci. A saboda haka ga Hajiya Maryam nan da ansa.
Ban san yawanci zan iya ga mutanen na Ministry of Agriculture don aikinsu ne su wannan. Amma abin da zan iya cewa idan an so ciyar da yara a makaranta, za a ringa sayan abinci daga hannunku direct, za a rage muku wannan matsala da kake kuna da shi cewa abinci na ɓaci ko ba a samu ne.
Suna asara.
To kuma ya kamata mun gaya kowane mutane da muke aiki da su kowace jiha, ya kamata ku sanar da mu da mutanen da za a saya a hannunsu direct. To zai iya ƙara gaya musu, in ce musu to akwai manoma da yawa da suke cewa kuɗi na abincin su na lalacewa don babu mai saye a lokacin da in sun shuka ya nuna. Saboda haka a tara ku a san yadda za a yi a yi magana da ku, kuma a san inda kuke in an tashi saye a saya. Ka ce Nasarawa State take ko?
Ni ɗan tsohon local government.
Wani local government?
Tsohon local government Kaduna State Najeriya. Tsoba.
Ka fahimci tambayar ta tana a ina kake yanzu?
A da local government Madaban Gurku, Nasarawa State.
To a nan kake da zama? To Hajiya Maryam kin ji yana jihar Nasarawa ne.
Allahu zan ga mutumin ka, zan ga mutanen Nasarawa din ji to ya za a yi. Na san wannan kuma ba aiki ba na bane. Ana sayan abinci da yawa, yanzu gwamnati tana shirin yanda za ta sayi abinci da za a kai inda ake da yunwa sosai, ake da ciwon da ake ta wahala kamar a Borno ko Yobe ko Adamawa, inda dai Boko Haram ta yi ta'adi. Kuma na san waɗanda suke sayan abincin an zauna da su, ana magana da su akan yanda za a yi yarjejeniya batun kuɗi, yanda ba za su ba za su wahala ba za su cutu ba. Su kuma masu za a ɗibi abincin a kai musu can birnin.
To Allah sa ya dace. Malami na gaba, bismillah ko?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Hajiya, ni ne Aliyu Muhammad, Malam PC Katsina State, Najeriya. Ni mai maganin gargajiya ne. Ina sai da magungunan gargajiya kamar abin da ya shafi typhoid da malaria, abin da ya shafi ulcer, asama, sikila, lamoniya, hawan jini. To yanzu abinda nake abin nan, mu akwai wani tallafi da gwamnati ta tanada wadda za ta yi mana mu samu ainihin garkuwa na wajen bunƙasa wannan ainihin magunguna na gargajiya.
Wayannan dai ba su suka, in dai har kana samun shi ne sana'ata, ana iya karɓan bashi 10,000 zuwa 100,000 akan yadda zai taimaka maka sana'ar ka bunƙasa.
So na'am.
Amma sai ka yi wannan kungiya. Ba za a baka sai ai sai ka shiga wannan kungiya yanda kowa zai iya cewa wannan mutum yana da gaskiya yana da amana kuma zai biya bashi. Ba za a baka haka direct ba kawai.
To
ba mutum na gaba ko?
Salam.
Wa alaikum salam.
Ajiya ina tambaya sallah da nan ɗan uwan mu wanda gudun hijira ya kawo su garin Gashuwa. Ga sunan su an sa sun bude account za a tallafa musu sinoma a ba su inji da iri da kayan aiki amma hajiya su bude account din yanzu har yanzu ba su ga wannan tallafin ba ina magana ta hajiya
waye muku wannan alƙawari
ko na tijar yobe
waye wannan alƙawari
shine yace to
wannan gwamnati a tabbata
yawa to
hajiya sun bude account
shine baka ji ansa ta ba tace gwamnan jihar Yobe za ku tambaya wannan
to shi kenan mun gode
Hajiya Maryam mun gode da kika samu dama kika shigo wannan filin kika ansa wasu daga cikin tambayoyin masu sauraron mu mun gode wannan shiri na sai bango ya tsage yana zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC To kamar yadda na faɗa tun da farko mun gayyato Mejo Hamza Al-Mustafa tsohon mai tsaron lafiyar shugaban Najeriya Murgayi Sani Abacha wanda a halin yanzu yake jagorantar wata kungiyar da ke yayata buƙatar neman zaman lafiya da haɗin kai da kuma ci gaban Najeriya haka kuma kungiya ce da take taimakon matasa ta hanyar ba su horo domin su samu abin yi a saboda haka ga mai tambaya ta farko daga jihar Nasarawa
Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Da farko dai muna yi wa Manjo Malam Mustafa maraba cikin wannan shiri mai albarka. Da farko sunana dai Garban Ali ne a radio.
To,
tambaya na ta farko shine me yasa su ƴan biyabura ba sa tashi nuna wannan abun nasu sai in shugabannin mu na arewa ne misali kamar a ce dan arewa ne yana shugabanci sannan suke tada irin wannan magana. Domin a lokacin da shi Obasanjo yayi mulki har shekara 8 ya gama wannan abun bai taso ba kuma Goodluck yayi shekara 8 shi ma ya gama a shekara 6 kai ya gama wannan abun bai taso ba amma gashi Buhari shekara 2 kawai sun taso da wannan abun shi Manjo Mustafa wani irin mataki ne za su dauka domin a samu cikakken hadin kai a wannan kasar na wata tambaya kenan
to bari Mejo ya baka ansa Mejo ka ji tambayar taso ko
na ji tambayar shi sosai farko idan duk gwamnati a nawa fahimta da dan arewa yazo yake mulki to akwai hikimar jawo nasu a ciki akwai kuma hikimar yin maganganu da su misali mu lokacin da muka yi ni karami ne a gwamnatin Murgayi General Abacha shi Ojukwu da kansa ai kinga muna tafiya tare da shi General Abacha zai tafiya hakan da aka yi tayi kuma da waɗansu sarakunan su shine dan a jawo su a dinke domin su akwai waɗanda suke musu maganganu mara su tau a bayan fage musamman idan dan arewa yana mulki wannan kuma akwai magana da ta shafi tsaro na Najeriya a ciki shi yasa ba zan so na bincika nayi magana akai ba saboda idan dan ya ko magana Boko Haram ya isa a nuna cewa ai ba ƴan arewa suka haddasa ta ba akwai dalilai a bayan fage manya amma ya shafi tsaron Najeriya saboda haka wannan abu ne da gwamnati za ta yi amma a duk lokacin da dan arewa ya zo yake mulki to su akwai masu ingiza su saboda a lokacin da ake tada zaune tsaye irin wannan a sannan ne naira take canja hannu
to game da tambayar shi cewa kaman wannan kokari da kake yaya za a yi a samu haɗin kai kuma a zauna lafiya
a gaskiya mun yi nisa kuma muna yi ne tsakanin mu da Allah ba wani yake samu ba mu muna son zaman lafiya a ƙasar nan ba wai a yi fitina ba kuma wannan abun ba yau muka fara daɗe tun 1984 ni na samu kaina a yin irin abubuwa haka a bayan fage kuma wajen tallafawa matasa saboda haka ba maganar yau ba ce amma san yadda za a samu a ɗinke shi ne yin abubuwa wanda gwamnati ta sani mutanen su manya da ƙanana a bar su suna shiga ciki suna zuwa arewa suna ji suna gani yanzu kamar wayanda na jawo muka zo arewa wajen ɗinke wannan abin wanda da farko kafin shi kanun da kansa ya fantsare musu su da kansu suka ce ai zuza sun san haka ake yi kuma ko da ta waya ne da sun sani ana sun ta magana da irin su iyayenmu shi Professor Ango Abdullahi an linke waɗannan maganganun haka suka ta faɗa min suna godiya kenan ya nuna manyanmu na arewa ba sa magana da na kudu su ma na kudu ba sa magana da na arewa a wajen manya banda mutane wanda suke kasuwancinsu kuma fi sabilillahi dai wani abu zai fito fili nan gaba a cikin irin abin da nake yin haka ana ga kamar akwai wanda suna so idan ana rigima su a gaskiya su sannan suke ƙara samun girma ko kuma samun hanyar samun kuɗi a cikin wannan magana. Ni kuma yana daga abin da nake so gwamnati jami'an tsaro na gwamnati su gane su fahimta dan ni na mun yi sama haka a da lokacin da muna gwamnati mu ma.
To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu Meja Hamza Al-Mustafa zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. A halin yanzu kuwa muna godewa Malam Suleiman Mai Alayyahu da wakilan sashen Hausa Madina Dauda da kuma Nasiru Al-Hikaya waɗanda suka taimakawa nasarar shirin da muka yi da Hajiya Maryam West mai kula da shirin N Power. A huta lafiya.
Yanzu agogo a nan na cewa karfe 11 na safe ne da minti 25 kuma makin yanayi a ma'aunin degree Celsius har yanzu yana maki 77 a yankin birnin Washington kenan. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Ga shirinmu na gaba.
Saƙonmu na farko a yau cewa to al'ummar garin Mambila ta jihar Taraba ya kamata ku san cewa duk abin da zaman lafiya bai kawo ba to fa tashin hankali ba zai kawo shi ba. Dan haka ya kamata ku zauna da junanku lafiya domin zaman lafiya yafi zama dan sarki. Sako daga Okasha Abdulsalam Koko jihar Kebbi Najeriya. Sai kuma saƙonmu na gaba wanda ya fito daga Isuhun Dila Faki wanda ke cewa har-haren mayakan Boko Haram da ke ƙara ta'azzara musamman a jihar Barno. Abin damuwa ne matuƙa. Allah ka yi mana maganin wannan masifa ka baiwa shugaba Muhammadu Buhari lafiya. Amin. Sai kuma saƙon haɗin gwiwa dake cewa muna ƙara janyo hankulan al'ummar Najeriya dangane da cece-kucen da suke yi dangane da jinyar da shugaba Muhammadu Buhari ke yi a Ingila da cewa addu'a ya kamata mu ringa yi masa kasancewar shi shugaba a wajenmu. Babu wani mahaluki a duniyar nan wanda ya wuce rashin lafiya, saboda haka mu taya shi addu'a Allah ya ƙara ba shi lafiya da kuma dawo da shi gida Najeriya lafiya domin ya ci gaba da shugabantar kasar. Amin. Sako daga Hamza Galadima birnin Kebbi da Sani Mai Lange-Lange ya wuri da Salisu Isa Fana da Dr. Abdullahi Mai Maganin Gargajiya Gulma.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labari a takaici.
Da kai ce ƙasa Amurka na shirin aiwatar da sabbin dokoki akan masu neman takardar visa ta shigowa ƙasar daga ƙasashe 6 waɗanda galibin su na musulmai ne. Dokar da ta ce sai suna da wani dan uwa na ƙud da ƙud ko wata sana'a a Amurka kafin su samu cancantar shigowa ƙasar. Wata kafar talabijin ta ma'aikatar harkokin wajen Amurka da kamfanin dillancin labaran Associated Press da na Reuters suka gani a daren jiya Laraba, amma ba a sanar da sauran jama'a ba. Ta zayyana yadda jami'an ofisoshin jakadanci za su duba takardun visar mutane daga ƙasashen Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria da Yemen. Kasar Sudan ta kuda ta janye jakadunta daga wasu ƙasashen duniya guda 7, amma kasar ta ce wannan matakin baya da nasaba da matsalar tattalin arzikin da take fuskanta. Taɓarɓarewar tattalin arzikin wanda ya samo asali daga yakin basasar da aka kwashe shekaru 3 ana yi ya jefa kasar cikin matsalar ƙarancin kuɗi, abinda ya sa yawancin jakadun kasar da ke ƙasashen duniya suka share kamar watanni 6 ba su samu albashinsu ba. Wasu 'yan bindiga sun buɗewa wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a Libya wuta jiya Laraba, sun kuma kama wakilan majalisar su 7.
Masaru da kamar kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana, za mu zo muku ɗauke da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayinku kan kiraye-kirayen da ake yi na sauyawa Najeriya kwasali. Sai ku kira mu a shirin manajeri akan lambar 202-205-2655 domin bayyana ra'ayinku. Yanzu madadin Maryam Dauda da ta ne gabatar da shirin da Sa'ida Hamduna ta haɗa mana sautukan, sai kuma injiniyanmu wato Mr. Aidin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai dai kada ku nisa ga tawagar yau da gobe nan ta shigo tare da Usman da Maryam da Safina da kuma sabuwar ma'aikaciyarmu wato Hawwa.